This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu akan gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan koda yaushe akan internet wato a voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 8 ga watan Oktoba shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Babban kotun kasar Rwanda ta bayar wa shugaba Paul Kagame daman sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku. Wasu yan sahun gaba masu ra'ayin riƙau na cikin jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun yi alƙawarin haifar da rudani wajen zaben sabon kakakin majalisar da za a yi yau din nan. Kana shugaban NATO ya ci tsaki Rasha game da batun ayyukanta a ƙasar Syria.
To a Najeriya kuwa majalisar dattawan ƙasar ta ce za ta binciki ƙorafe-ƙorafen da take samu kan wasu daga cikin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata domin a tantance su.
Duk wani ƙorafe-ƙorafen da muka samu dole za mu bincike shi, za mu duba gasken da yake ciki, za mu duba kuma an ƙarya ne, za mu yi aiki da duk wani petition da aka kawo mana.
A jamhuriyar Niger kuwa tawagar alazan farko ta soka abin nan ya mai dauke da waɗanda suka jikkata a ture ne da aka yi a ayyukan hajjin bana. To kowane tanaji hukumomi suka yi ma waɗanda aka wato waɗanda suka jikkatan.
A can asibitoci duk an ce musu su shirya za a kai wanda suka ji rauni sai wanda suke bukatar magani. Don kowa da kowa ya tashi kowa da kowa yana shirye yanzu za a dauke su insha Allah kai su wurin shan magani.
To muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ke gabatarwa, amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Babban kotun kasar Rwanda ta baiwa shugaba Paul Kagame daman sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na tsawon shekaru 7 idan wa'adin mulkin sa ya kare a shekarar 2017. Hujjan da kotun ta bayar ko shi ne tun da dokar kasar ya amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu ga shugaban kasa ya halatta don ko hakan bai saba wa dokar kasa ba. Jami'ar adawa ce ta Green Party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba Kagame damar sake tsayawa takara. To sai dai hakan ba zai nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kura sun jefa kura amincewa da wannan sabuwar dokan. Amma ba mamaki wannan dokar ya samu nasarar da yake bukata ganin irin farin jinin da shi shugaba Kagame yake da shi kana da irin tasirinsa ga kafafen yaɗa labarai na kasar musamman ma ganin irin yadda ya tabbatar da an samu zaman lafiya tun karshen kisan kiyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994.
Wasu 'yan sahun gaba masu ra'ayin riƙau na cikin jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun yi alƙawarin haifar da rudani wajen zaben wani sabon kakakin majalisar da za a yi a yau din nan. Masu wannan ra'ayi dai a jiya Laraba sun ce suna mara wakilin da ya fito ne daga mazaɓar Florida a baya wato Daniel Webster, inda suka yi fatali da ƙoƙarin da sauran 'yan majalisar ke yi na ganin cewa wakili daga California Kevin McCarthy ya ɗare kan shugabancin majalisar domin ku shi ne mataimakin Bena da ya yi murabus. Kuma yana da goyon bayan 'yan majalisu wato har su 247. To sai dai kuma idan har dukkansu su 40 da ke wannan ikirarin suka jefa wa Webster ƙuri'a, wannan zai hana McCarthy damar maye gurbin Bena a matsayin kakakin majalisar. A cikin watan jiya da ya wato a cikin watan da ya gabata ne dai Bena ya bayyana cewa zai yi murabus daga shugabancin majalisar wakilan na Amurka bayan ya kwashi shekaru 25 a majalisar kana yayin shekaru 5 a matsayin kakakinta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban NATO ya cicciki kasar Rasha game da batun ayyukan kasar ta Syria. Wannan kuna faruwa ne kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da hari a matsayin wani ɓangare na ƙarfafa yaƙi da take yi ta sama a kan 'yan tawayen Syria. John Stoltenberg ya yi wannan kalamin ne yau din nan asalin da ya isa wajen taron da NATO za ta yi na taron ministocin a Brussels, inda a wajen wannan taron ne ake sa ran batun rawar da Rasha ke takawa akan yakin da ake yi a kasar ta Syria ya mamaye batun da za a tattauna a wajen taron. wannan batu yana dimbin tasiri musamman ma bayan da rahotanni a cikin wannan satin suka bayyana cewa jirgin yakin Rasha ya kai hari a Syria, wanda kuma hakan ya keta sharuɗan amfani da sararin samaniyar kasar Turkiya. Stoltenberg ya ce NATO tana da ƙarfi da kuma shirin da za ta iya kare duk wanda ya dace ta kare, ciki ko har da Turkiya. NATO ta ce ta mayar da martani musamman ma wajen ƙara ƙarfi da kayayyakin da suka dace, ciki ko har da sojojin da su kai kudancin ƙasar da kuma Turkiya ɗin.
Shugaba Barack Obama ya baiwa likitocin nan da ake kira Doctors Without Borders haƙuri na ɓannar da aka yi musu, kuma har aka kashe musu mutane 22 sakamakon harin da aka kai a Kunduz na ƙasar Afghanistan. Mai magana da yawun fadar White House John Ennis ya ce shugaba Obama ya kira shugabar wannan kungiya Dr. Juan Liu, ya roƙe ta tare da yin ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari. Ennis ya ce ba shakka sojojin Amurka sun amince cewa sun yi kuskure abin da ya sa shugaba Obama shi da kansa ya kira shugabar kungiyar domin nuna alhininsa tare da ƙoƙarin ganin an bi diddigin gano yadda wannan lamari ya faru. Ba shakka shugabar kungiyar ta bayyana cewa shugaba Obama ya kira ta kuma ya yi mata jaje. Amma ita har yanzu tana nan kan bakata na a samar da kwamiti mai zaman kansa da zai binciki wannan lamari.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buƙaci Yahudawa da su kasance cikin shirin ko ta kwana domin tinkarin ƙarin harare daga Palestinawa da su kai musu hari a jiya Laraba. Farar hula dai su ne kan gaba wajen waɗanda ake kaiwa harin ta'addanci, don haka Netanyahu ya ce akwai buƙatar su kwana cikin shirin ko ta kwana. Prime Minister da yana magana ne sa'in da ya zirci ɗaya daga cikin rundunonin 'yan sandan ƙasar. Ya ce ba wannan ne karo na farko da Yahudawa suke fuskanci irin wannan matsanancin farmakin ba, amma kuma ya ce yana da ƙwarin gwiwa za su iya shawo kan wannan lamarin. Wannan harin ne ya sa Netanyahu ya soke tafiyar da ya niyya yi yau ɗin nan zuwa Germany akan batun yadda Falastinawa ke ƙara kaiwa Isra'ila hari. Jiya ne dai wata 'yar Falastinu ta daɓawa wani Bayahude wuƙa, wanda shi kuma ya harbe ta kuma ya mata mummunan rauni. Duk wannan kuwa yana faruwa ne a cikin tsohon birnin Jerusalem.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ƙasa da mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jerin sunayen ministocinsa a gaban majalisa domin tantance su, majalisar ta ce za ta binciki ƙorafe-ƙorafen da ake gabatar mata kan ministocin da ake shirin naɗawa. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton da za ku ji.
Yadda hayaniya ta kaure kenan a cikin majalisar dattawa a lokacin da Senator George Sakibo daga jihar Rivers ya fadawa majalisar cewa ya kawo takardar korafi ne akan tsohon gwamnan jihar Rivers Chibike Aminci, wanda a halin yanzu yana cikin ayarin ministoci da shugaban kasa ya aiko. Senator Dino Melaye shine mai magana da yawun majalisar dattawan.
Yanzu dai bazan iya ce miki ga yanda aka samu batun da tun jiya ana kawowa, kuma ba dole ne a kawo shi muna ciki muna zama ba, amma ana cikin kawowa.
Waɗanda kuka samu yanzu ya za ku yi da korafe-korafen nan kafin tantance su?
Duk wani korafe-korafen da muka samu dole za mu bincike shi, za mu duba gasken da yake ciki, za mu duba kuma ƙarya ne, za mu yi aiki da duk wani petition da aka kawo mana.
Ganin cewa sunayen waɗanda aka gabatar ɗin waɗanda aka sani ne, ya sa na tambayi Senator Shehu Sani APC Kaduna ko ya yake kallon ƙorafe-ƙorafen da aka samu gabanin tantance ministocin. Sai ya ce,
mu a matsayinmu na jam'iyyar APC lalle-lalle za mu yi musu tambayoyi, amma abin da ba za mu yarda da shi ba shi ne sharri ko ƙazafi da kila 'yan jam'iyyar adawa za su iya musu, wanda bai da wani tasiri ga irin mukamin da ake so a basu. Don lokaci ne na siyasa, dole ka samu adawa. Adawa ko takan hada hadda hasada, hadda cin mutunci wata sa'i, kuma hadda mugunta. To, duk za mu tantance mu tabbatar waɗannan abubuwan ba a sa su a gaba.
Yawancin waɗanda ake son a naɗa ministocin 'yan siyasa ne daga jam'iyyar APC mai mulki. Yaya 'yan adawa ke haraman yin aikin tantance su? Senator Danjumala na jam'iyyar PDP Kaduna yana mai cewa,
mu ba ma yin wani abu mu ci mu kawo rashin zaman lafiya, muna yi ne don kawai wanda maza ba mu wanda sun zabe mu su san dai ana yin abin gurgudu, ana yi abin da ya kamata, ana yi abin da a lokaci da ya kamata a yi shi, ba wai kawai a yi shi don kawai ana so a yi don a biya masu son zuci abin da suke so ba ne.
Shi ma mataimakin shugaban marasa dinjaye Emmanuel Bwacha PDP Taraba ya ce tantancewar ba batun adawa ba ce.
In za a aje adawa a gefe, cancanta kaman ko mutum yana da laifi, domin cancanta irin ta aikin minista dukansu sun cancanta, duk da yake su yi makaranta suna da requirement din, dukansu sun cancanta a gaskiya. To amma sai dai kana da hujja, in kana da abin da zaka rike akan mutum, in kana da dalili kana iya fada.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda a rahoton da ta hada mana. To kan wannan batu ne muke so ku kira a shirin mu na dare ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin shirin tantancewar zai kaya. Shin abin da aka saba gani ne zai auku? Sai mun ji daga gare ku. Tanzu bar mu leka Jamhuriyar Niger, inda rahotanni ke cewa tawagar alazan farko ta soka abin nan ya mai ciki hadda waɗanda suka jikkata a turere ne da aka samu yayin ayyukan hajjin bana. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma na dauke da ƙarin bayani.
Kimanin alhazai 300 ne na ayarin farkon alhazan Niger wani jirgin kasar Saudiya ya sauka da su a hilin jirgin saman Yamai a wajejen karfe 8:20 na daren Laraba a gogon Niger. Galibin alhazan sun iso ne cikin alamar gajiya, yayin da wasu a fili ake ganin raunin da suka ji. Wasu kuma sai da jami'an kwana-kwana suka sauko da su daga jirgin, sannan aka dora su kekunan gurago zuwa ɗakin da aka kebe domin su.
Sunana mai gizgani Maman Manso ne sarkin tasa. Alhamdulillah, kamar yadda kowane alhaji ke bukata kuma yake fata an dawo gida lahiya. Dama waga addu'a tana cikin addu'a ta fagen wanda kowane alhaji ke kaiya bar iyalin shi. Kuma masha Allah, duk wanda Allah ya ba iko dai sun sauko da cikin jirgi sun zo gida lahiya, kuma muna fata waɗanda sun muka bari can kuma su ma Allah ya ba su ikon zawa gida lahiya.
Sunana dai Malam Yahaya Nuruddin. Ina daga cikin magabatan kamfanin Agence Almanasik. Yanzu mun zo da kusan mutum 300 cikin wannan jirgin, amma yawancin su duka waɗanda suka jimu ne a Niger gaba daya za su fuskanci kusan mutum 80 haka. Waɗansu sun karye, waɗansu kuma hallau dai ana ta kama-kama dai.
Mun gode ma Allah, abinda ya saura Allah shi ke yayi gaba. Mun gode ma Allah. To al'amari wannan na Allah na. Na Allah na, tunda Allah shi ya kawo wannan abu. Tunda cikin mintoci Allah ya gware misalin shi. Muma Allah da ya hiddo mu cikin gawaye an ka hiddo mu.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya yi tattaki zuwa filin jirgin saman na Yamai domin tarban waɗannan alhazai.
Kasani mutane da yawa suka rasa rayukansu, akwai mutane da yawa da suka samu rauni, akwai kuma waɗanda suka samu ɓatan kai, har yanzu ba a samu ganin su ba. Don haka ne zakani da kaina domin in yi ma alhazanmu barka da zuwa, in yi musu barhaban, kuma in yi musu ta'aziyya. Yan uwa da sun kada gamu gidan gaskiya. Bayan shi abin da ke fata shine waɗanda suka samu rauni Allah ya ba su lahiya, kuma waɗanda ya zamanto har yanzu ba a same su ba Allah ya sa a same su cikin ƙoshin lahiya.
Tunda gwamnati ta yi tanadin wuraren musamman a asibitotin ƙasar ta Niger domin kula da lafiyar waɗanda turmutsutsin na Mina ya jikkata, in ji Manu Agali, ministan kiwon lafiyar al'umma.
A can asibitoci duk an ce musu shirya za a kai wanda suka ji rauni sai wanda suke bukatar magani. Don kowa da kowa ya tashi, kowa da kowa yana shirye, yanzu za a dauke su insha Allah kai su wurin shan magani. Za a kula da su sai sun samu lahiya insha Allah.
Ana sa ran fara jigilar sauran alhazan na Niger zuwa gida daga ranar 12 ga watan nan na Oktoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Madalla sai mu ce Allah kyauta, a kuma gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirinmu na gaba tare da Jummai Ali.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Mataimakin mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Kanal Sani Usman Kuka Sheka, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam. Mai magana Alhaji Sani Sa'a, mai bakin mai jimeta, sakataren kungiyar zaɓe sunkana tarayyar Najeriya. Tambaya ta ɗaya ita ce, mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba. Ya wannan lokaci ba yanda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi, ko yana da laifi ko ba ya da laifi. To irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba, kuma ba a gansu sun dawo ba. To muna tambaya, shin wani hali suke ciki? Tambaya ta ɗaya kenan. Tambaya ta biyu kuma, ya za a yi da sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige, bayan cikin wannan lokaci da muke bai shige sati biyu ko uku ba, babban hafsan sojoji na Najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya, ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yan tada ƙayar baya.
Wannan takwarar nawa ma ga alama kila ko kamar yake koko ba Najeriya yake ba, saboda idan da yana sauraron rediyo musamman ma murya Amurka da ba zai tambaya ta biyu ba. Amma duk da haka zan ansa mashi kamar yanda ya tambaye. Tambaya ta farko, mutanen da yake zargin an kama su a gidansu, na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su, kila akwai bayani. Mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laifi, misali na ta'addanci, in aka ce kowa ma ya je ya gan shi, kai ka san bincike ba zai daɗi ba ke ciki. Amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro, duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika, saboda iya zama na Maiduguri waɗanda aka bincika, waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma ba su da laifi, na san ana sallama su. Amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi, in aka gama bincike wanke shi, ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi. Na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kamar ake bincike a tsaye da shi kan hanya, maimakon a samu wuri ya faka yanda za a bincike sauran al'umma su wuce. Hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne, kuma ana bakin kokari yanda ba za a kuntata ma mutane ba. In ana zargin mutum, sai a bar shi a fakin din shi gefe guda, a bincike shi yanda iya bincike ya kama, wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce.
To
kamar akwai tambaya ta biyu, shi wannan Sani Sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabu zai magana rashin makamai. Abin da ya sa na ce kila kamar bai Najeriya, na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan, kuma na nuna cewar waɗanda aka riga aka yanke masa hukunci na cewar an kore su, wannan hukunci yana nan. Sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na Boko Haram sun zo wurin da suka ranta a Nakari, to hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba. Amma duk da haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki, zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi. Kome kenan kuma za mu sanar da jama'a.
Ka san yayi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin cin suka ga 'yan ƙungiyar Boko Haram sun zo suke ranta a cikin Nakari ɗin, sun ce ba a ba su isan rundunar soja, ba ta ba su isasshen makamai ne. Wannan za ku bincika?
Ne, to dole ke ma kin san za a bincika. Amma ai wata magana ce wanda ba ta ma da tushe balle makami. Makama ba dan komai ba, wani dalili ne, saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe, kuma lokacin mutane ba su gane ba. Akwai farfaganda ma ta 'yan Boko Haram su kansu da suke ƙarya, suke razana jama'a, suke razana su kansu sojojin. Amma yanzu da gaskiya ta halinta, ai kin ga yanzu nokon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki suke kaiwa. amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi komiti za a bincika duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta.
Jumaita kuna ji na?
Muna ji.
To bismillah ku ba mutum na gaba ya tambaya.
Assalamu alaikum, ina ma babban bako barka da zuwa, sunana Yusuf Usama daga nan Jimaita Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. Na farko, kamar yadda aka yi ta magana akan yan matan Chibok da yan tada kayar ba su kai garkuwa da su, yanzu har Allah ya sa an samo su, ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida musu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su yi domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da sihir ta kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu ga nutsuwarsu. Sannan tambaya ta biyu, kamar magana da ya akan hanya daga Damato zuwa Biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga Biyu din zuwa Yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna. Sannan tambaya ta uku kuma shine kamar yadda aka maganar hanyoyi din kamar gadoji sun riruhe da sauransu, sojojin din za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne? Assalamu alaikum.
To kanal gare ka.
Tambaya ta farko, kullum mun sha bayani gasan akwai mata da yara da mahaje mata aka kwato ko aka ceto daga yan ta'adda a hannun yan ta'adda. A mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko mahallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa, a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni wasu sun kai ga shekaru a hannun yan ta'adda, ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba. Abu na farko, akwai matakai dai da ake ɗauka. Na farko shine a za a dubi lahiyar su, akwai waɗanda suka galabaita za a kawo musu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya. Mataki na biyu shine yanayin tsaro, saboda ba za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace, sai ka ɗauka cewar wannan mutum ne na kwarai, ba za ka sani ba ƙarshen ta ɗan ta'adda ne na Boko Haram suka yi shiga burtu, saboda mun sami irin haka. Za ka ga namiji da yake kirayin musulunci da sauransu amma sai ka ga ya sa hijabi na mata da sauransu. Ana ɗaukar matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro, sannan kuma akwai waɗanda suke ƙwararru ne psychologist da sauransu, sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban ƙasa shawara akwai ƙwararru waɗanda suke abin ga suke wasu program na da a turanci ake ce ma radicalization kafin har a kai ga sada su ga al'ummarsu. A tabbatar dai cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yanda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma. Sannan kuma ba ma su kaɗai ba, al'ummar gari su kansu ana faɗakar da su, saboda yau duk wannan ƙungiya ta ta'addanci ta Boko Haram ta yi ƙaurin suna duk wanda aka ce ga shi ko ga ta suna da nasaba da shi, akwai kallon da mutane za su abin nan su. To duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su. To abin da suke so ka gane ba wani abu ne da hukumar soja kaɗai take yi ba, abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya. Sannan magana hanya da kai da ta tashi daga Damatur zuwa Biyu, abinda zan iya ce ma yanzu dai abinda muke da tabbaci shine wannan hanya ta tashi daga Damatur ta kai Buniya ta kai Biyu, wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki ba ma ta tsaya nan ba har Yolan da kake magana ta sauransu. Sannan ka yi maganar gadoji da aka rusa, akwai injiniyoyinmu suna daidai gwargwadon hali, kasan soja aikin mu shine mu tabbatar da an sami tsaro, akwai kuma wasu ma'aikatu na gwamnati da suke wasu abubuwa, amma daidai gwargwadon hali akwai inda 'yan ta'adda na Boko Haram musamman idan ka duba tsakanin garin Katarko zuwa Buniyadi, akwai wata gada da 'yan ta'adda suka ruguza, yanzu haka ana nan ana aiki a kai. Sannan kuma a sauran gadoji da yadda Ubangiji za a yi aiki a kai, amma ba wani abu ne da kawai sojoji za su yi ba, akwai ma'aikatu na gwamnati su ma suna nan suna yi. Muddin dai na muka tabbatar da tsaro, sauran kuma jami'an gwamnati za su ci gaba da ayyuka.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
Madalla gaida Jummai, yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fara ne da sallama, inda ta ce ku bani dama na jajanta al'umma garin Gaidam da ke jihar Yobe dangane da harin 'yan ta'addan Boko Haram da suka kai garin jiya da yamma. Muna addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro ta addabi yankinmu na Arewa maso gabas da ma Najeriya baki ɗaya, daga Isa Mai Kati Gashuwa. Ita ma wasiƙar mu ta gaba cewa ta yi to al'umma garin Gaidam na jihar Yobe, Allah ya kawo muku sauƙin tashin hankalin da kuke fama da shi a garinku, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen tashin bamabamai da hare-haren 'yan bindiga a Najeriya. Daga Zaidu Balakofa Sabuwa, birnin Kebbi. Wasiƙar mu ta gaba ma na cewa don Allah Boko Haram ku daina kashe bayan Allah wanda basu ji ba basu gani ba, sannan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon tashin bamabamai a Damaturu. Sako daga Bala Muhammad Dambam. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwar ta zo daga Yahuza Sahabi Kamba da Bashar Mai Garar Rediyo Kamba da Muhammad Bashir Damari, inda suka ce hakika yunkurin da ƙasashen duniya ke yi na ganin an dawo da kuɗaɗen Najeriya da aka sace a gwamnatocin baya yayi daidai, da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma wasiƙar mu ta gaba wadda ke cewa magana gaskiya jami'an tsaron mu na jihar Zamfara suna matuƙar wasa da batun samar da tsaro a yankunan karkara. Don haka muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen samar da tsaro mai inganci a jihar. Daga Abdulmalik Sa'idu Mai Birere tashar Bagu Gusau. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau na cewa muna kira ga gwamnatin jihar Plateau da ta duba irin matsalolin da Fulani suke fuskanta a jihar, domin gaskiya ana musguna Fulani a jihar. Daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Kwatas Gombe.
To kafin mu karkare shirin galadin ya dawo da labarai a takaice.
Babban kotun kasar Rwanda ta baiwa shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkinsa ya kare a shekarar 2017. Hujjan da kotun ta bayar ko shine tunda dai dokar kasar ya amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu. Shugaban kasa yana iya yin takara. Jami'ar adawa ce ta Green Party tun farko ta shigar da ƙara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da zai baiwa shugaba Kagame damar sake tsayawa takara. To sai dai hakan ba za ta yi nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kura sun jefa kura amincewa da wannan sabuwar dokar. Wasu 'yan sahun gaba masu ra'ayin riƙau na cikin jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun yi alkawarin haifar da ruɗani wajen zaɓen wani sabon kakin majalisar da za a yi yau dinnan. Masu wannan ra'ayi dai a jiya Laraba sun ce suna marawa wakilin da ya fito daga mazaɓar Florida baya, wato Daniel Webster, inda suka yi fitali da ƙoƙarin da sauran 'yan majalisar ke yi na ganin cewa wakilin daga California Kelvin McCarthy ya ɗare kan shugabancin majalisar, domin ko shi ne mataimakin Bena da ya yi murabus kuma yana da goyon bayan majalisar har su 247.
Masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci. Sai kuma can an jima za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da Julie Leather Scratch da ta ba da umarni, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.